الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na tarjumar alqur'ani mai girma. A karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala, mun kwana a ƙarƙashin aya ta 247 a cikin karatunmu na suratul Baqara, wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga farkon aya ta 248. Mai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce:
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa qala lahum nabiy آية ملكه أن ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبنجي تبارك وتعالى وقال لهم نبيهم annabinsu annabu Shamuwil, sai ya ce da su: lamma talabu minhu ayatan, yayin da suka nemi aya daga wajen shi annabu Shamuwil, ala mulkihi akan mulkin shi wannan Talutu, suka ce: malam Shamuwilu, ina wata alama wanda take nuni akan cewa sarki Talutu shi zai zamanto sarki a gare mu? Sai annabin nasu ya ce da su: inna ayata mulkihi, haƙiƙa alamar mulkinsa, an yi atiya kuma tabutu, sanduki zai zo muku, sanduki zai zo muku wanda kana fihi suwarul anbiya'i, foton annabawa ya kasance a cikin wannan sanduki. Anzalahu Allahu ala Adama, Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan sunduki ga annabi Adam alaihi salatu wassalam. Duk wani annabi daga cikin annabawa na Ubangiji subhanahu wa ta'ala akwai foton shi a cikin wannan sunduki din. Wastamarra ilaihim, wato wannan sundukin ya ci gaba da wanzuwa a wajensu. Faghalabathumul amalika, sai amalikawa suka yi rinjaye a kansu, alaihi akan shi wannan sunduki din. Wa akhadhuhu, suka kwace wannan sunduki daga wajensu. Wa kanu yastaftihuna bihi ala aduwwihim, wato waɗannan mutane sun kasance suna neman agaji, suna neman Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya taimaka musu bihi, ta hanyar ajewa wannan sundukin a gabansu, ya ba su nasara ala aduwwihim, akan abokanan adawarsu. Wa yuqaddimunahu fil qitali, suna ajiye shi a gaba fil qitali, a filin yaƙi idan aka je cikin yaƙi. Wa yaskununa ilaihi, suna nutsuwa zuwa gare shi akan abokanan adawatarsu. Kama qala ta'ala, kaman yanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, fihi, a cikin wannan sunduki din, sakinatun min rabbikum, akwai nutsuwa, liqulubikum, ga zukatanku, min rabbikum, wanda ta zo muku daga wajen Ubangijinku. Wa baqiyatun, sannan kuma a cikin wannan sunduki akwai kingi, mimma taraka alu Musa wa alu Haruna, daga abinda annabi Musa alaihi salatu wassalam da annabi Haruna alaihi salatu wassalam suka bari ay tarakahuma abinda waɗannan manya-manyan annabawa guda biyu suka bari wahiyana ala Musa sune takalma guda biyu na annabi Musa alaihi salatu wassalam wa asahu da sandar shi wa imamatu Haruna da kuma rawani na annabi Harun wa qafizun minal manni da kuma ma'auni na darba allazi kana yanzilu alaihim wanda ya kasance yana saukowa akan su wa rubadun minal alwahi da kuma guntattakin allallika na attaura wanda ya kakkari tahmiluhu almala'ikatu halin kasancewar shi wannan sunduki mala'ikai suna dauke da shi zai zo muku mala'ikai suna dauke da shi halun min fa'ili ya'tiyakum wato inna ayata mulkihi haqiqa alamul mulkin shi wannan sarki Talutu an yi atiyakum tabutu wato sunduki zai zo muku tahmiluhu almala'ikatu halin kasancewar wannan sunduki mala'ikai na ubangiji subhanahu wa ta'ala suna dauke da shi inna fi zalika lalle cikin wannan abin da aka ambata nazawar sunduki da akan wannan sifar da aka ambata la ayatan lalle ya isa aya wanda take nuni akan mulkin sarki Talutu lakum a gare ku in kuntum mu'minina in kun kasance masu imani ga shi ubangiji subhanahu wa ta'ala fa hamalatuhu almala'ikatu sai mala'ikai suka doki wannan sunduki din baina as-sama'i wal-ardi tsakankanin sama da ƙasa wahum yanzuruna ilayhi al-hali su mutanen annabi Shamuil suna kallon mala'ikai suna kallo zuwa ga shi wannan sunduki din da mala'ikai suka doke shi hatta wada'atuhu inda Taluta hadde suka ajje shi wajen sarki Talutu fa aqarru bi mulkihi a wannan lokacin sai mutanen Malam Shamuilu suka tabbatar bi mulkihi da sarautar sarki Talutu wata sara'u ilal jihadi sai suka yi gaugawa suka yi mai mubaya'a zuwa ga fita yaki fakhtara min shababihim 70,000 a lokacin sarki Talutu sai ya zabi mutum 70,000 daga cikin matasansu wanda ya zamanto ba su da wani tunani ba wani abin da suka bari a gida amma salmayin da ya zamanto yana da mace sabon arme baya dokan shi a ciki sannan kuma salmayin da ya zamanto dan kasuwa ne yana harkokin kasuwancin shi baya dokan shi salmayin da ya zamanto yana gini bai gama ginin shi ba baya dokan shi sai salmayin da ya zamanto idan ya fita kawai shi ya fita ba komai aje a gama ya zabi mutum 70,000 ciki na'am
falamma fasala Talutu bil junudi qala inna allaha mubtaliikum نهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أن أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين
بارك الله فيكم Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace falamma fasala Talutu bil junud yayin da sarki Dalutu ya fito bil junudi tare da wannan randana da ya zaba ta matasa 70,000 min baitul maqdis daga nan baitul maqdis wa kana harran shadidan. Wato lokacin da sarki Dalutu ya fito daga wannan baitul maqdis tare da dandazon wannan al'umma a tare da shi, lokaci ne wanda yake na zafi, wanda yake mai tsanani, ana cikin hunturun zahi ne. Wa talabu minhu al-ma'a, sai mutanen sarki Dalutu suka nemi ruwa daga wajen shugaba sarki Dalutu, suka ce sarki Dalutu ishi ruwa ta kama mu, muna jin ba za mu iya tafiya ba idan bamu sha ruwa ba. Qala, sai sarki Dalutu ya ce da su, inna Allaha mubtaliikum bi nahari, haƙiƙa Ubangiji tabaraka wa ta'ala zai jarrabe ku, mukhtabirukum zai jarrabe ku bi naharin da korama ta ruwa, li yuzhira al-muti'a minkum saboda ya nuna mai biyayya daga cikinku, wala asiya da mai saban Allah. A wannan lokacin ne zai bayyana wa bayin Allah wanda yake mai biyayya daga cikinku, wanda abin da ya fuddo shi daga gida yin da'a ga Allah, yin da'a ga manzonshi sallallahu alaihi wasallam, da kuma wanda abin da ya fuddo shi daga cikin gidansa neman ganima da neman duniya. Wa huwa bainal urduni wa falastin, wato wannan koramar da Allah subhanahu wa ta'ala zai jarrabe ku da ita, za ku same ta ne tsakankanin Urdun da Falastin. Urdun wani guri ne wanda yake kusa da Baitul Maqdis. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, faman shariba minhu, dukkan wanda ya sha daga ruwan wannan korama din da Allah ta'ala zai jarrabe ku da shi, falaysa minni, to wannan mutumin baya ɗaya daga cikin mabiyana, ai laysa min atba'i, baya daga cikin mabiyana, duk wanda ya sha mukwat har ya gama cikin shi daga ruwan wannan korama din baya daga cikin waɗanda za mu yi tafiyan nan tare da shi. Allah tabaraka wa ta'ala bai kaddara yana ɗaya daga cikin waɗanda za su samu wannan katafaran lada ba. Wa man lam yud'amhu, dukkan wanda bai ɗanɗani wannan ruwan ba, dukkan wanda bai sha shi ba, fa innahu minni, haƙiƙa shi yana tare da ni, illa man ightarafa gharfatan bi yadihi, face dai wanda ya kwamfata guda ɗaya tal bi yadihi da hannunsa, wanda ya kwamfato da hannunsa guda ɗaya tal ya sha. Bil fatih ko gharfatan, wato wannan ita ce qira'a ta waɗansu daga cikin qurra'u saba, ita ce qira'a Nafi al-Madani, ita ce qira'a Abdullah ibn Katsir al-Makki, ita ce qira'a Abu Amr ibn al-Ala al-Basri. Waɗannan qurra'u guda uku cikin qurra'u saba wato sun karanta illa man ightarafa gharfatan bi yadihi, da yi wa gajin likafa, da yi wa gajin baki wa yi wasali sama. Wa dhammi, daga cikin qurra'u akwai waɗanda suka karanta illa man ightarafa ghurfatan bi yadihi, face dai wanda ya kwamfata bi yadihi da hannunsa, bi dhammil ghain. An gane da kyau, ita ce qira'al kufiyun guda uku, Abu Amr Abdullah Hamza ibn Habib az-Zayyat al-Kufi, Ali ibn Hamza al-Kisai al-Kufi, Asim ibn Abi Najud al-Kufi, sannan kuma ita ce kira al-Abdullah ibn Amir al-Shami. Faktafa biha, sai ya isu biha da wannan kwamfata guda ɗaya da yayi, walam yazid alaiha, bai ƙara ba akan wannan kwamfata ɗin da yayi guda ɗaya, to wannan fa innahu minni, haƙiƙa shi yana ɗaya daga cikin mabiyana. Fasharibu minhu, Ubangiji tabaraka wa ta'ala ce waɗannan matasa 70,000 sai suka sha minhu daga wannan ruwa ɗin daga wannan korama, lammawa fau, yayin da suka zo wannan korama ɗin suka sha bi katsiratin da yawa, suka sha suka cika cikinsu tatil, illa ƙalilan minhum, face dai ƴan kaɗan daga cikinsu. Su faqtasaru alal gharfati, sun taƙaita akan kwamfatar guda ɗaya tal. Ruya, an rawaito labari annaha kafatuhum li shurbihim wa dawabihim, haƙiƙa wannan kwamfatar guda ɗaya tal da suka yi ta wadatar da su, da suka sha ta ishe su a cikin su, haka nan kuma ta ishe su har dabbobinsu. Wa kanu 319 rajulan, waɗanda ya zamanto Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙaddara za su fita wannan yajin tare da sarki Talutu sun kasance su mutum 300 ne da 10 wani abu cikin mutum 70 waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala nufe su da wannan katafarar lada mutum 300 ne da 10 wani abu 13 ko 14 ko 15 kamar yanda riwayoyi suka yi sabani falamma jawaza huwa to yayin da suka ketare wannan korama din huwa wallazina amanu ma'ahu shi da waɗanda suka yi imani tare da shi wa humul ladina qtasaru ala al-gharfa sune waɗanda suka takaita akan kwamfata guda ɗaya tal balu sai suka fada ayil ladina sharibu waɗanda suka sha ruwa suka gama cikin su sama da kwamfata guda ɗaya sai suka ce la baqata lana al-yawma bijalut wa junudihi suka ce a yau ba mu da karfin da zamu iya yakar Jalutu da randanarsa ai bi qitalihim ba mu da iko akan yakar su wajabunu sai suka ji tsoro walam yujawi zuhu musketare wannan korama ba suka ce kai mu ba ya zamu yi daga nan ya damu ina Jalutu Jalutu dama ya karkashe iyayenmu dama ya bautar da yayinmu da matanmu da sauransu yanzu mu zamu je mahallo a sake sa mu cikin waɗanda suke bayi ko waɗanda suke kasassu suka ce ba za mu tafi ba suka ji tsoro Allah tabaraka wa ta'ala ya jefa tsoro a cikin zukatansu shikenan to daga cikin su akwai kuma waɗanda ruwan da suka sha dan kadan ne Allah tabaraka wa ta'ala yayi nufin su za su tafi su yayin kuma su ci nasara akan shi Jalutun Allah ta'ala ya ce qalal ladzina yadhunnuna alladzina yadhunnuna waɗanda suka tabbatar da cewa annahum mulaqullahi haqiqa su za su hadu da Allah bil ba'thi da tashin al-qiyama wa humul ladzina jawazuhu sune waɗanda suka ketare wannan korama sai suka ce kam min fi'atin qalilatin diyawa jama'a wanda take yar kadan jama'ar da bata taka kara ta kariya ba ghalabat fi'atan katsiratan take cin nasara akan jama'a wanda take mai yawa bi iznillahi da nufin ubangiji subhanahu wa ta'ala ai nasara da agaji da taimako daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ne yake zauwa to da yawa jama'ar da suke yan kadan ne waɗanda suke da kwai karfin imani suke da kwai karfin tauhidi ubangiji tabaraka wa ta'ala yake dora su akan jama'a wanda sun linka su linkin balinki da nufin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yanda hakan din ya faru a filin Badar sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam adadin su basu wuce 310 wani abun ba kamar yanda hadithin Al-Bara ibn Azib ya tabbatar to amma sahabbai a lokacin mushrikai waɗanda suka kawo musu hari wanda suka zo wannan filin Badar din sun fi 1000 sun linka su gida uku amma duk da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya baiwa musulmai nasara akan kafirai li yahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina wa inna allaha lasami'un alim wallahu ma as-sabirina ubangiji tabaraka wa ta'ala yana tare da bayan shi waɗanda suke masu haƙuri bil auni da agaji wa nasri da kuma taimakon sa na'am
walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sababan wa thabbit qadamana wa ansurna ala alqawmil kafirin
to shikenan su waɗanda suka sha wannan ruwa daga nan ma suka ja da baya suka yi gudu suka komo gida su kuma sauran ƴan kadankin wanda ba su wuce 300 da ƴan kai ba sai suka ci gaba suka tafi filin yaƙi to walamma barazu li Jalut wa junudihi yayin da suka yi fito na fito zaharu suka bayyana a filin yaƙi li Jalut wa junudihi ga Jalutu da randanarsa ai zaharu li qitalihim suka bayyana a filin yaƙi aka zo al-mubaraza filin yaƙi ga wannan bangaren jama'ar musulmai ce wancan bangaren jama'ar arnawa ce wata safu suka yi sahu sahu ba wani shamaki tsakankanin su da Jalutu a lokacin bayin Allah na gari balu sai suka ce rabbana ya ubangijin afrig alaina sabrin ya ubangiji kamalalo mana haƙuri ka zuba mana haƙuri usbub alaina sabrin ya ubangiji kamalalo mana haƙuri وثبت أقدامنا كتبتر دقا دقامو بتقوية قلوبنا دكالف فزكا تمو على الجهاد أكون ونا ياجد كتبتر دقا دقامو كدام زامي أفيلين ياجد إنن كباب تولية دجولية تزوتية وانصرنا كمكة مكامنا على القوم الكافرين أكون متاني ودندسك بطلو متاني ودندسك أرناوا متاني ودندسك كنغلرو نعم.
فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين.
Ubangiji tabaraka wa ta'ala bayan wadannan bayin nashi sun meka kokan barasu zuwa gare shi sun roke shi akan ya malalo da hakuri ga zukatansu sannan kuma ya tabbatar da digadigansu akan filin yakin na akan yakar abokana adawa kuma ya agaza musu akan su. Allah ta'ala ya ce fahazamuhum, sai waɗannan musulmai suka kariyar da randana ta Jalutu, suka kariyar da su bi iznillahi da nufi na Ubangiji. Wa qatala Dawudu Jaluta, annabi Dawudu alaihi salatu wassalamu dan Aisha Allah ta'ala ya kare da aminci ya tabbata a gare shi. Wa qatala Jaluta, sai ya kashe sarki Jalutu. Wa kana fi askari Talut, wato annabi Dawud alaihi salatu wassalamu ya kasance yana cikin sojoji, yana cikin rinduna ta sarki Talut. Wa atahu Allahul mulka wal hikma, sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya baiwa annabi Dawud alaihi salatu wassalamu mulki fi bani Isra'ila, a cikin yan bani Isra'ila. Wal hikmata, sannan kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya baiwa annabi Dawud alaihi salatu wassalamu annabta ba'da mauti Shamwila, bayan rasuwar sarki Shamwil, wa Talut bayan rasuwar annabi Shamwil da kuma sarki Talut. Wa lam yajtami ali ahadin qablahu, da sarauta da annabta ba su taba haduwa ba ga wani daga cikin bayin Allah kafin annabi Dawud. Kowa a lokacinsa, idan aka ce wannan annabi ne to ba shi bane sarki, idan aka ce wannan sarki ne to ba shi bane annabi. Amma a zamanin annabi Dawud alaihi salatu wassalam, sai Allah ta'ala ya damka mishi duka guda biyu, shine sarki a lokacinsa kuma shine annabi na Allah. Wa allamahu mimma yasha'u, Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sanar da annabi Dawud alaihi salatu wassalam abinda Ubangiji ta'ala ya so ya sanar da shi. Ta sana'ati duru'i, kama abinda ya shafi kira silakuna, wato annabi Dawud alaihi salatu wassalam wannan ita ce sana'ar shi. Allah ta'ala ya sanar da shi yanda ake kera silke rigal ƙarhi, kuma ƙarhi yana yin tafshi a hannunsa irin yanda abawa take yin tafshi a hannun waɗanda suke masu kada zaran abawa. Haka ƙarfi yake yin tafshi a ga hannun annabi Dawud alaihi salatu wassalam ba tare da ya shigar da shi wuta ba. Haka Allah ya ce wa alannalahul hadid kenan. Wa mantiqi ṭayr, sannan kuma haka nan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da annabi Dawud alaihi salatu wassalam zancen tsuntsaye. Tsuntsaye idan suna zance suna ta dinnan, Allah ta'ala ya sanar da shi abin da suke faɗa. Ba wai tsuntsaye ba, dukkan dabbobi ga baki ɗayansu ya san maganganunsu. Horitha Suleimanu Dawud wa qala ya ayyuhan nasu ullimna mantiqa ṭayri wa utina min kulli shay'in inna hadha lahuwa al-fadlul mubin. Da annabi Dawud da dan shi annabi Suleimanu, wannan yana ɗaya daga cikin faralata su. Zancen halittu ga baki ɗaya suna ji, tururuwa ta yi magana da ɗiyanta, amma annabi Suleiman ya ji abin da take faɗa. Hudu hudu malam katutu kenan, shugaban masu karatu. In kana neman lakani na karatu, sai ka ji an ce ka samu hudu hudu ko kanshi ko wani abu daga ciki da sauransu, ko to hatta zancen hudu hudu shi ma ya sani. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض بعدن تنكدهور da ubangiji tabaraka wa ta'ala yake yi wa mutane ba sashin su bi ba'din da sashi ay badalu ba'din minan nas walaula daf'ullahi ba'dan nas bi ba'din bayan tunkudewar da Allah tabaraka wa ta'ala yake yi wa sashin mutane ba da sashi la fasadatil ardu lalle da barna ta yawaita a ƙasa da an samu ta fasadi a cikin ƙasa la fasadatil ardu lalle da ta'asa ta yawa a cikin ƙasa da ƙasa ta baci bi ghalabatil mushrikina da rinjayen mushrikai wa qatilil muslimina da kashewa muslimai wa takhribil masajidi da ruguza masallatai guraren bauta walakin Allah zu fadlin sai dai ubangiji tabaraka wa ta'ala ma'abucin fadala ne alal alamina akan talikai fadafa ba'dahum sai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tunkude sashen su bi ba'din ga sashi na'am
تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ
وَبَنْجِجِي تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَتِي تِلْكَ وَانْشَانَنْكَ أي هذه الآيات وَدَنَّنْ آيُوَ يُوَنْدَ أَكَ أَنْبَتَى مَكَسُوتَنْدَكَ أَلَمْتَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ kisar waɗannan mutane sama da dubbai 8000 ko 4000 ko 40000 ko 70000 suka fito da gidajensu saboda tsoron mutuwa kuma Allah ya ce su duka su mutu kurmus suka mutu kuma Allah ya rayar da su da kuma kisar wato wannan jama'a ta ƴan banu Isra'ila wanda suka nema daga wajen annabinsu ya nemi Allah ta'ala ya wajabta yaki akan su saboda su je su yaki abokana adawa wanda suka hana su saket suka hana su rawal gaban hantsi da kissar sarki Talutu tare da Jalutu da kuma yanda Allah tabaraka wa ta'ala yake daukaka bayan shi waɗanda suke mu'minai nagari Allah ya ce wancananka ayatullahi ayoyi ne na Ubangiji tabaraka wa ta'ala natluha alayka bilhaqqi ya Muhammad natluha alayka muna karanta muna labarta waɗannan labaran alayka a gare ka bil haqqi da gaskiya cike yake da gaskiya wanda babu tufka da wurwara a ciki wa innaka haqiqa kai ya Muhammad labinal mursalina lalle kana ɗaya daga cikin jakadu namu at-ta'kidu bi innaka wato karfafawa da akai da innaka wa ghairi hada watata raddul liqawli al-kuffari lahu wannan mayar da martani ne ga fadal kafire da suka yi ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da suka ce da shi lasta mursalan kai ba jakadan Allah bane wa yaqulu allazina kafaru lasta mursala qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab abinda muka yi daidai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana wa bi hadal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.